Alhamdulillah, masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari. Wannan shine shirin mu kashi na 39 a yau 8 ga watan Zulqa'ada, Hijira 1446, wanda ya daidai da 6 ga watan 5 shekara ta 2025. Kamar kullum muna tare da babban malaminmu Associate Professor Abdullah Usman Umar Gadanƙaya. Ina yi wa malam barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ba tare da ɓatan lokaci ba, za mu shiga cikin shirin. Mai tambaya ta farko yake cewa, bayan sallama ya ce, kowane lokaci suka samu saɓani da matarsa ba ta iya ba shi haƙuri, kuma hakan yana matuƙar ba shi haushi. Yace hatta fara fita daga zuciyarsa, kuma yana faɗa mata amma ta ki ta gyara shi, ne yake son mallan ya bashi shawara.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala huwa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da yammaci, barkanmu da sake kasancewa a wannan zamana mu na 39 a cikin wannan shiri namu na musamman. Muna ba ƴan uwa hakuri da uzuri, ba mu fara yau da wuri ba saboda matsala ta na'ura da muka samu. Allah ya bamu dacewa. Mutumin da yake tare da iyalinsa tana masa laifi ko tana bata masa rai, kuma bata iya zuwa ta bashi hakuri, to ɗayan biyu ne ko uku. Ko dai ɗabi'ar ta ce haka take, ita ba ta ba da haƙuri. Akwai mutanen da ko an yi musu abu su ba za su iya buɗe baki su ba da haƙuri ba, ko da sun yi abu wanda ba daidai ba ne ba za su ba da haƙurin ba. Amma in an ce musu su ba da haƙurin, sai ka ga sun ba da haƙurin. Ba su da basirar da za su gane sun yi kuskure su ba da haƙuri, za ka ga sai an yi musu magana su ba da haƙuri. To irin wannan idan har ka fahimci halin matarka haka ne, dan a zauna lafiya, in ta maka laifin, in ba ta baka hakuri ba, sai ka ce ta baka hakuri, ka roki ta baka hakurin, shikenan dan zuciyarka hankalin ka ya kwanta. Akwai wata kuma tasirantuwa take da mijin, halin mijin ne haka, shi ma din in ya mata ba daidai ba, baya bata hakuri. Wana ba mamaki shi ma mijin duk abin da zai mata na ba daidai ba, ba za ta ba shi gare ba ta hakuri ba. To ita ma sai ta ce, tunda ni ma baya bani hakuri, ni ma ba zan ba shi hakuri ba. Abu na uku, wataƙila ba ta ma san tana yi ba, sai a fadakar da ita wance kina aikata wata ɗabi'a wanda yake ba daidai ba ne, kina yin laifi, amma na lura ba kiya ba da hakuri akan kuskure da laifin da yake. Insha Allah matarka ba za ta fita daga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku ba. Fatana shi ne ka yi haƙuri, ka gane a wani aji take, ka ɗora ta a kan daidai. Kuma idan kai ma ka san kana da halin da idan ta yi maka kamata ba daidai ba, don miji yana iya cutar da matarsa ta hanyar zalunci ko son zuciya ko kuskure. Da haka idan ka mata ba daidai ba, kai ma ka ce ta yi haƙuri, durƙusawa da ba gajiyawa ba ne. Wannan shi ne abin da ya kamata a yi. Wallahu ta'ala alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa, ita mace ce mai son soyayya, amma kuma Allah ya jarabce ta da miji wanda ba ruwanshi da soyayya, ba ruwanshi da shagwaba. Ta ce shekarar 9 da aure, ita shekarar ta 26 tana da yara uku, kuma ta ce yana yi wa budurwarsa wannan kalaman soyayyar da sauransu, amma ita baya mata.
To,
an san da ina ta gani
shi ma ba mamaki a wayarsa ta gani, ba mamaki kuma yana kiran budurwar a gabanta, yana yi. Mazan zamani suna iya yin wannan. Ke ma ina baki hakuri, tunda dai manufar a gyara zaman auren ne. Ke hakuri, ki sani ba ke kadai bane, da yawa daga cikin maza suna da wannan ɗabi'ar, ba sa karban ai musu wani abu na soyayya ko na kauna, basa yi amma za su yi da matan banza a waje irin wannan sai ai ai ta koya masa kuma ai ta nuna masa eh ai ta koya masa ai ta nuna masa cewa hakkinki ne ya saurare ki kuma shari'a ne ki masa tunda manzon Allah ma a gidansa matansa suna ga masa kalmomi masu dadi da zai ji dadin zamantakewa da su tunda kin yi hakuri har shekara tara kuka tare yaya uku to kake kashe kauren ki saboda wannan dabi'a tasa da halinansa neman mata da yake yi da chatin da mata da hira da mata da yake yi ki rinka nuna masa baki jin dadi kuma baki so kuma yana cikin babin kyautatawa da mutuntawa in ma zai yi rinka yi a boye ba akan idan ki dan wannan sunansa cin fuska kuma bai kamata ya ci fuskar ki ba a gaban ki a gaban yayanki ki dauko siyasa ta zamantakewa ki lallabo shi ki gano shi ki ga me yasa yake wadancan matan ke kuma baya miki ki dan jarraba ki gani wataƙila za a samu nasara muna miki addu'a Allah ya baki dacewa zan da ki lafiya da mai gidanki wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa ko take cewa haka kai sai ta dinga jin gabanta yana faduwa kamar tsorata shike tace ba ta jin dadin duniya kwata-kwata sai ta ji komai ya mata kunci wani lokacin hannayenta da kafafuwanta sai su yi nauyi so shine take neman a tsaya da addu'a kuma sannan mace shawara za a bata
na farko dai ki je asibiti wajen likita ya duba ki ko akwai wani dalili da yake sa wannan take samun ki abu na biyu kuma galiban irin wannan suna faruwa alama ne na shafan alja idan kaga mace tana irin wannan abuwan yawan faduwar gaba nauyin jiki bacin rai da irin alamomin da zai tayi bayani alama ne na akwai shafan aljan a jikinta sai ki dage da alwala idan zaki kwanta bacci zama da alwala ko yaushe yawaita karanta suratul baqara sannan kuma ki nemi ayoyin ruqiyya kina karantawa kuma kina saurara ki nemi mahabbatu sauda da man zaitun ki karanta fatiha da yawa a ciki da kul huwallahu da yawa a ciki falaki da yawa nasi da yawa ki rinka shafawa jikinki kuma ki yawaita karanta ayatul kursi in Allah ya sa da wannan gwade ka da kike ji idan kin bi wannan shawarar zai miki amfani sannan ibnu qayyim Allah ya masa rahama yayi bayani cewa suratul fatiha duk wanda yake da wata larura ta ciwon jiki ko wani abu ya rinka yawan karanta ta yana shafawa jiki waraka ce kamar yadda imamul qurtubi Allah ya masa rahama shi ma ya bayani a cikin tafsirin sa cewa suratul fatiha waraka ce Allah ya gane da mu
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana ta kaba ne wai idan tayi kwana 40 za ta iya sa turare humra
ba za ta saka ba mai ta kaba ba ta sa turare mai kamshi ba ta caba kulliya ba ta yin ado sai ta yi wata hudu da kwana 10 bai halatta ba na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa idan ladani yana iqama ta sallah yana iqama me ya kamata mutum yayi zai maimaita ne ko zai yi shiru
abinda yazo a cikin hadisi sahihi idan ladani yana ta da igama kai ma zaka faɗi irin abinda ladan yake faɗa za a maimaita irin abinda ladan yake faɗa za a maimaita shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallam na'am
wannan saka da alkhari sai wannan yake cewa mai hukuncin sa sunaye irin su basiru rashidu kabiru yace kamar suna cikin sunayen Allah ce sai
ba laifi za a iya sawa kamar yadda kuma ana sawa ba laifi bane ba mummunan suna bane a duk wata sifa da aka ji Allah yana da ita dan adam to ba fa irin ta Allah bane yawa ba irin ta Allah bane kuma ba wani mai hankali da in ya kira wani sunan kabiru zai ji cewa ai yana hun kabiru الكبير المتعال na Allah ne dan ka ba ni fi za iya sawa wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa amma ta aure tana da shekara 20 ta aure dan shekara 55 tace sun yi auren soyayya kuma ita ta kasance mai tsafta da san gayu da san soyayya. Tace amma bata sa almiji ba saboda bata samun kulawarsa. Tace har wai hakan ya aika yasa taje ta aikata zina har sau biyu. To shine abin ya tsaya mata a rai sosai duk da sun rabu da mijin. Ta kasa samun sukuni. Shine ta kira shi a waya take ce masa da abin da ta masa ya yafe mata kuma yace ya yafe. To shine take ganin ita dai duk da haka yafiyan nan ta yi sau da tana ganin har yanzu tana cikin matsala. Shine take tambaya
duk wanda yayi wani laifi, duk wanda yayi dan uwansa laifi kuma ya kira shi yace yana neman ya yafe masa akan abubuwan da ya masa, ba dole sai ya zayyana abubuwan da ya masa ya faɗe su tararraba. Dan wani neman afuwar laifin in aka bayyana laifin zai tono garma ne, allura ce za ta tono garma. To kawai tunda kin ce ya yafe miki kuma ya ce ya yafe shi kenan, wannan karfin imani ne kike da shi abin yake damunki, sai ki ci gaba da istighfari kuma ki nemi Allah ya yafe miki. Idan mijinki ya yafe miki sai ki koma kuma Allah shi ya yafe miki. Watakila ta nemi yafiyan mijin ne kadai ba ta nemi yafiyan Allah ba, abin ya dame ta. Sannan anan ina ba da shawara, wannan ɗaya ne daga cikin illolin a rinka ɗaukan yarinya ƙarama mai ƙaramin shekaru ana haɗa ta da babban mutum wanda yana da girman shekaru. Ba haram ba ne kai tsaye, amma kuma yana tattare da matsaloli a wani lokacin da kuma cutarwa a wani lokacin. Shi ya sa malamin fiqh suke magana akan kafa'a a daidaito. In za a aurar da mace da miji to a samu daidaito a shekaru, daidaito a kaza, daidaito a kaza, wai iya daidai ruwa daidai tsaki. A ɗauki yarinya mai ƙarancin shekaru wadda tana ganiyar ta yarintarta, hada ta da mai shekara 60 ko 50, ba lallai ta samu abin da take so a wajensa ba. Kuma duk yarinya da ta je ta kai kanta ta auri mai wannan shekaru, galiban kaga an aure suna da abin duniya ne malam. Yawa yawa yawan su in kaga sun yi wannan auren sa'an babanta ko sa'an kakanta, to yana da ƙarafa, akwai abubuwa sosai. To tunda kwaɗayin ku ya kai ku kuma ba lallai ku samu biyan bukata ba, kuma shi tsoho ne ya ɗauki shekaru, ko da yana so ya mai da kansa yaron bai zai iya ba. Ka gani motar da ta tsufa duk yanda zaka takure ta ba za ta maka gudun sabuwa ba. Yawa. To kullum idan za a aurar da yara yan mata a rinka duba shekarun wanda za a hada su, kuma a gaya wa yarinya nan duk wacce ta auri wanda yake yafi ta shekaru da yawa to fa sai ta yi hakuri, ba lalle ta samu irin abin da kawarta da ta auri yaro karami matashi irin ta za ta samu ba. Da haka ku ƴan matan da kuke auren ku san da wannan, sannan ku iyaye da kuke auren da ƴaƴanku masu ƙarancin shekaru ga masu shekaru da yawa, to ku sani ba lallai fa su samu biyan bukatar su 100% ba. Sai ai hakuri, Allah ya rufa asiri, ke kuma ki je ki tuba. Kaga yanzu gashi hatta kai ga saboda bambancin shekarun da bata samun biyan bukatun shi, watakila hawan jini, ciwon suga, ciwon kafa, larurorin rayuwa, tension da damuwa ya ishe shi, shi saurari wata yarinya kawai sai dai aure, dai aka dai ya aure. Ita kuma tana ganiya tana cikin yarinta, ta kaga ta je ta yi zina sau biyu. Hai Allah sauki, Allah shirye da ke, kuma yanzu mata ce auren ya mutu ko to sai ki je ki nemi daidai yake, kuma ki ci gaba da tuba, Allah gane da wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan ita ma take cewa ta yi aure tun tana shekara 14 a cikin gidan mijinta ma ta cika 15. Ta ce tun yana karban albashi bai fi 30,000 ba. Bayan sun yi auren dai da wata ɗaya sai ya samu aiki a Abuja ya koma can. So da ya koma can sai ta ce ita ma tana so ta koma, ya ce a gaskiya ta mai da hankali a karatunta. So ta ce sai yake neman mata a Abuja. Har ta zo ita tana fama da infection ma sosai, ta yi ta magani dai, ta ce ta kasance tana da matsalinciyar sha'awa amma duk da haka ya kiya bata ta koma inda yake yaje yana neman matansa ta samu dai tace ta yi degree tana da yaya uku so akai akai ta koma da yaki yake bari ta koma to har yaje
koma can inda yake
inda yake so har ta je ta ai har yaje wani aure na sirri wai bata sani ba so da ya auren sai daga bayan wata shida da suka wuce tace ta gano to ta kasa samun nutsuwa abin yana damunta duk da haka sai da ya zazzage ta ya faffada mata maganganu marasa kyau so tace yanzu kullun tana cikin damuwa tace depression tace ciwon zuciya yana soma ya kama ta so tace gaskiya ita yanzu sakin ta yake so take so yayi to amma dai kuma tana son ƴaƴanta shine take cewa mallan dan Allah ya taimaka mata da shawara
shawara ita ce sai ki hakuri na farko Allah sauke tunda kika ga kin yi kinya kai ki gurin aikin sa inda yake aiki ya ki yadda ya miki dabara ya miki wayo to ba wai wai da walakin goro amiya inji ba wushe alamu yana nuna wata kila ko dai yana da wata mummunan manufa yana aikata wata barna ko kuma ke din halin ki bai da kyau da zai iya daukan ki ya kai ki wannan garin dan zaki iya kunya tashi ko ki je ki sashi wani abu mara kyau to amma duk kin fadi uzuri kin ce yana neman mata a iya binciken ki to tunda yana neman mata kin ga bire shi aure da ko ki ba ya bar ki a kauye ko ya bar ki a wani gari inda yake zaune kuma yaje ya ci gaban neman mata har ma ta kai ga kin kamu da infection saboda yana debo datti daga wasu matan yazo ya sa miki muna miki addu'a Allah yayi miki Allah yayi miki Allah yayi miki Allah ya baki mafita abu na biyu shine lalle a san yanda za a yi daina neman matan to amma kusan abun albishir tunda yayi aure ya kamata a ce rishi din na neman matan yayi kasa ya rabu to kin ga wannan hanya ne samun waraka tunda har yayi auren wataƙila kuma injiniya a yi haƙuri wani lokacin daga tambayoyinsu za ka rinƙa gane halin matan yanzu ka ga ina jin halin ta bai da kyau tana da bala'in kishi shi yasa ya auren sirri amma ka ga ita ba ta yi bayanin halinta ba yawwa abu na biyu wataƙila yanayi ya sa yana can garin da yake wataƙila ƙarfinsa bai kai ya kai ta can ba kuma bai da ƙarfin da zai rinka dawowa sannan ta ƙi ta bashi ya ƙara aure don haka yake neman matan ba fa ina neman masa hujja ba ne zai iya yiwu haka halinta da zafin kishinta da ta hana shi aure yake neman matan da haka wataƙila sai ya ga bari ya yi aure a sirrance don ya daina neman matan to kuma gashi ya yi auren ma bai huta ba ita kuma depression ya kama ta saboda zafin kishi shawara ta gare ki ba na ce haka kike ba ni yanzu ina fatawa ne ina bayani ne da ka karki ji bacin rai kake dauka da ke nake a'a wasu mata haka suke to tunda ke ba haka kike ba da ke ake ba to yanzu ya zaki tunda ya ƙara aure muna kyautata da tun zai daina neman matan nan ki hakuri ki zauna da kishiyarki da abokiyar zaman ki ku zauna lafiya ki ci moriyar kulawa da tarbiyyar ƴaƴanki in kika kuskura kika kashe aurenki damuwar wannan ƴaƴan bai zai sa ki bari ki ji dadin aure na biyun ba to kuma shi wannan mijin ne yanzu kin san halin sa ai to in kin kashe auren wanda zaki aura na biyun shi kin san halin sa wataƙila ma har da neman maza shi kuma zai hada so kullum muna ba mata su yi hakuri amma dai lalle a tabbatar ya daina neman matan idan bai daina ba to sai ki ga lalle ya kamata ki samu kanki mafita na bai kamata ki ci gaba da zama da mutum da yake fasi yi mai neman mata ba Allah shiryar da shi ke kuma Allah baki hakuri amma dai kake kashe auren ki ci gaba da lallabawa a ci gaba da mai nasiha a sa ido a kansa Allah sa ya daina ki zauna dan albarkacin ƴaƴanki kula da tarbiyyarsu wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa shi matashi ne dan shekara 25 ya je kasar Libya neman kuɗi, sai ya ga wata bazawara ya ce sun kai wata 7 suna soyayya. Babansa ya yarda ya aure ta, amma mamansa ta ce ba za ta yarda ba. Shine yake neman shawaran mallam.
Kamar sauki ne ai. Su da man iyaye fa shawarar su ake nema. Iyaye shawarar su ake nema idan za a aure. Ana neman sa albarka. Amma shari'a ba cewa tai dole sai matar da babanka yake so zaka aura, ko matar da mahaifiyarka take so zaka aura ba. Ba inda aka faɗi wannan. Amma dai za a ba su shawara a nemi girmamawar su. Asali namiji shike zabawa kansa matar da zai aura. Fanki huma dabalakum Qur'ani yace. Minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Wanda zai aure ya aure abin da ya masa hankalinsa ya kwanta, ya ji nutsuwa. To kaga anan shari'a kai miji kai aka baka dama ka darje ka zabi matar da kake so wanda ta maka. Amma ba ce akai babanka ne zai zaba maka matar da zaka aura ba, sai wacce shi ya ga ta masa ita shi zaka aura ba. Dan haka wasu iyayen gaskiya suna shiga abin da bai shafe su ba. Ga yaro ya nemo yarinyar da zai aura kawai a zo a ce bai zai aure ta ba. To sai dai in an gano ko gidansu ba tarbiya, ko kuma an gano yaron ya haukace akan soyayya da yarinyar amma tana da kasanta, tana da hali mara kyau, to nan kuma iyaye za su iya exercising power din su, ma'ana su yi amfani da karfin da suke da shi su hana ai auren tunda akwai illa. Amma haka kawai ka zo da yarinya zaka aura babanka ya ce wallahi bata masa kyau ba, to nan ma ai bakinta ake bukata ka sani ba, ya kai da tijo bawan Allah, ko kuma haka kawai shi bata yi masa ba. To yanzu anan abinda zaka yi tunda babanka ya yarda, aida mun arjalu qawamuna ala nisa, babanka shine a gaba akan mahaifiyarka, sai ka ce baba ka gamsar da mahaifiyata zan yi aure. Ka ce baba zan a samu lokacin aure, amma da Allah ka ci gaba da yi mata bayani da gamsar da ita, ka je kai aurenka. Amma ka dora mahaifinka nauyin ya gamsar da ita. Idan ta ma magana sai ka ce wallahi babanka ne ya baka dama ka yi tunda kaga kana so. In kuma baka so ranta ya baci, to ka hakura da auren tunda baka son ranta ya baci. Amma dai anan idan ka sa babanka ya gamsar da ita kai aurenka, baka saba shari'a ba. Wallahu ta'ala a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa sun samu sabani da mijinta, ai ya je yana rubuta takardar saki yadda ta faɗa, sai ta fizge ta gani ta fara karantawa, ta rubuta ga an rubuta ya sake ta. So shi kuma ya ce ba saki yayi ba. Daga baya ya ƙara mata wani sakin biyu uku, to bayan yayi na uku ne ya ce wannan ba saki bane, har aka je dai kotu, kotu ta tabbatar da aure. To dama tana bin shi ba su suka. So sai iyayenta suka ce lalle ya dawo mata da wannan kuɗin, ita kuma take ganin ta yafe wannan bashin. To shine iyayen suka ce gaskiya su ba su ba ita. So shine take neman mallam ya ja hankali ya bata shawara. Kuma
na farko dai duk matar da mijinta ya kokarin ya rubuta mata saki, ta je ba a gama rubuta sakin ba, ta je ta fusga ta karanta ba ta saku ba, kuma mijin ya ce bai yi ba ko ya ce ya fasa, zai iya yiwa ya rubuta a takarda ya fasa bai bata ba, sai ta je ta dauka to ba ta saku ba. Daka kamar yadda kotu ta tabbatar da aure tsakanin ku, lalle baki saku ba. Kuma wannan alƙalin yana da karatu, yana da ilimi, yana lura da masalih da mafasid. Duk matar da ta je ta dauki takarda ba a bata ba, an rubuta an ajiye, watakila ya fasa, watakila a rigar wankinsa ta dauka ba ta saku ba. Abu na biyu, iyaye su kuma su sani ai mata tana da daman ta yafe mijinta wani kuɗi da ta bashi, hakkinta ne ta sariyar, in ta haka ba ta saba shari'a ba. To amma tunda sulhu ake so, kuma ya nemi auren ki ya dawo, kuma an maida masa auren, kuma su iyayen suka damu a maida kuɗin, shikenan sai ki sa ya biya kuɗin.
Bai da
na'am
bai da hali tace.
To shikenan tunda bai da hali sai a sanar da iyayen cewa bai da hali ba shi da iko kuma kin yafe bai kamata kin yafe kuma kici kin fasa ba ki yafe to ya ma za a iya biya to yanzu ya za a yi iyayen da zaki ci gaba da bawa hakuri ki ci gaba da zaman aurenki ki ci gaba da bawa iyaye hakuri da rarrashin su Allah ba su hakuri amma aurenki halal ne kuma abin da kike na yafe mijinki kyauta wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa shin ya dace miji ya dinga kiran matar shi da munafika dan Allah mallan ya ja hankalin maza masu wannan halin
me dace ba kuskure ne in kace mutum munafiki fa kana nufin dan wuta ne dan Allah ya ce innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar walan tajida lahum nasira munafikai suna cikin kasan kasan wuta to ka bude baki kace mutum munafiki kuma uwar ƴaƴanka kace mata munafika to yawanci ɗaya daga cikin illar maza marasa tarbiyyar baka da tarbiyyar addini kenan in aka aure namiji dan duniya wanda ba addini yawanci matan sai su je su auro maza waɗanda suke ba masu addini bane su ta musu shirme da hauka a gida daga baya su suna fatawa da haka bai dace ba ko yace fasika ko yace kafira ko yace munafika duk bai kamata ba ai kokari ai masa wa'azi a fadakar da shi kuma a nuna masa abin da yayi ba abin da yake ba daidai bane sannan ke kuma ba mamaki kina aikata abin munafircin ne yayi duk abin da kike sani sai kin aikata shi yake ce miki munafika to ki daina aikata wannan abun dan kada ya gaya miki abin da ba kike so wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijin da ta aura tun kafin su aure tace bakin sa wari yake yi so hadda aka yi auren ma ita ta dauka so da baya samun zuwa gida ne ko yayi wanka da sauransu tace ga warin hammata tace kuma idan ya kwanta akan filanta ita ma haka filan zai ta hamami tana so ta yi hira da shi amma kullun haushin sa take ji saboda wannan warin shine take tsoron kada ta je wai ta tona asirin mijinta ta je ta yi laifi a wajen Allah kuma tana tsoron ta masa magana kai ya nuna ransa ya baci shine take neman dai mallam ya ba ta shawara
ta wannan ai ta gama kashe shi ai gaba daya ba abin da ya saurayi asini kamar ya tono tunda ta kawo shi filin fatawa da zai ba ta faɗi sunansa ba ta rufa mai asiri na farko ina jajinta miki kin auri miji kazami ba ke kadai ba duk matan da Allah ya jarabe su da kazamin miji ina jajanta musu aiki ya same ki kuma ba bai kamata ki zauna ba sai ki tashi ki miƙe sai kin mai da shi mai tsafta gaskiya rayuwa da miji kazami akwai cutarwa rayuwa da miji kazami ba dadi rayuwa da miji kazami wanda bai da kula da gyaran jiki akwai cutar da mata rayuwa da miji da zai taguwa matarsa kazanta wannan zalunci ne wallahi to amma ba laifi ke ma kina da danna ki laifin tunda tun kafin ki aure shi kika ji yana warin bakin me yasa baki sai gyara ba kika ci gaba da auren sa haka yanzu shawara shine ki kokari ki ga ya zai gyara ba zai kuma gyara ba sai kin gaya masa ke kuma kin ce wai baki so ki gaya masa dan karan sai baci yanzu baki gaya masa ba ga cikin zakin fada a duniya ya anji da kan maza maza ki gaya masa tare da girmamawa da mutunta baban ummi ka kula da bakinka baban ummi ka kula da jikinka baban mummi ina cutuwa gaskiya rashin kaza dinka ki taimake shi wajen tanadar masa kayan wanka kayan gyaran jiki abubuwa da ake amfani shi na zamani ya tsabtace baki ki sama masa koda da kudin aljihun sa ne in bai ciwo ba ki ciwo masa karki bari yana fita gidanki ba ya brush idan zai kwanta bacci kullun ki sa ya brush idan zai fita yayi brush ki samu aswakin ki mai kyau ki bashi ki cinye rinka gogawa insha Allah za a samu nasara ya daina zuwa yana kwanta miki a gida bai wanka ba da daddare ki tanadar masa ruwan sa na zafi sabulun sa da sosan sa mai kyau karki bari ya kwanta bacci sai yayi wanka kuma ki nuna damuwarki idan bai wankan nan ba in Allah ya sa da in kika dauki wannan shawara zai gyaru uban ƴaƴanki ne tunda har kin yi hakuri shekaru da shi ki kokari ki bi wannan shawara mu gani ko Allah zai sa ya gyara in bai gyara ba ki saki turo da tambaya sai mu baki shawara ta gaba Allah ya zauna da ku lafiya kuma Allah ya bada ikon ki ya ba mijinki ikon gyara jikin sa wannan kuma dai kalubale ne ga maza dai kuna ji mata sun fara ganewa suna rubuto takardu suna cewa kuna da kazanta ba ku kula da jikin ku kuma magana ta Allah akwai cutarwa kwarai kuma ma da kunya namiji ya rinka zuwa wajen mace wani bangare na jikin sa yana wari akwai cutarwa kuma akwai kunya a karan kansa shi amma mata suna hakuri malam yawa ko ba yi bayani ba wallahi mata suna hakuri wani in ka ganshi daga ganin sa ko sahun sallah ya hada ka da shi zaka tausaya wa matarsa Allah ya gyara wani halin mu Allah ya ce muke mu na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta zo Saudiya da aurenta amma da sanin mijinta sun shiga wani hali ne na rashi sai suka yarjejeniya aka mata hanya ta tafi tace za ta dawo nan da shekara 6 ana bin su bashi ne da sauransu to bayan shekara 2 da fara aikin ta sai ta samu ta biya ba su sukan da ake bin su kuma har ta aurar da diyarta ma tace to yanzu mijin ya damu ta dawo ita kuma tana ganin abubuwa ba su canza ba ba wani aiki ya samu ba ko wata babbar sana'a da zai iya rike su yace ita shi dai ta dawo ai komai na Allah ne to ita kuma wai shine take neman shawara wai za ta iya neman saki idan ta nema ba laifi
baiwar Allah aurenki shike gaba da komai aurenki shike gaba da komai mata ku kula da aurenku mata ku mutunta darajar aure mata ku daina tozarta haƙƙin aure mata ku daina shiga haƙƙin mazajen ku mata mata ku ji tsoron Allah mata ƴan hajja ko takari da suke tafiya Saudiya suna neman kuɗi su bar mazajen su da auren su ku ji tsoron Allah duk wacce ta tafi da aurenta da yaddar mijinta ta tafi to kuma daga baya ya janye yaddar yace ta dawo dole ta dawo na yadda anan da izinin sa kika tafi kuma ba bariki kike yi ba to amma yanzu ya buƙace ki yace ki dawo ke zaki rike masa gidan ne aiwa ke zaki rike masa ba kin ce wai abu bai canja ba da ba kina tare da shi ba har kika haifi ayan da yanzu kin aurar da wata tunda yace ki dawo ai ya tana da abin da zai miki ne da haka wajibin ki ki koma ki bar zaman Saudiya nan in kina neman albarka duk matar da take da aure take aikin kudi a ƙasar Saudiya ta bar zaman Saudiya nan ta koma gidan mijinta ta zaman aurenta sai dai in mijin ya sauke mata sannan bai halatta ki nemi saki ba kamar da kika faɗa yanzu ai kin je Saudiya kin ci shinkafa kaza kin sha madara kin sha laban kina zama inda ba matsalar wuta ba matsalar soro ba matsalar kaza kin yaudare shi kin taho da auren sa yanzu nan zaki turo man takarda wai mu ce wai wai ki kashi aure ni dai ba a baki na ba mu bai halatta ba zalunci ne wannan kuma shiga haƙƙin mijinki ne ki maza maza ki tattara abin da kika samu maza maza ki koma gidan aurenki in kina neman albarka kina neman zaman lafiya bil munasaba yanzu abin da ke faruwa malam wannan wata dabi'a ce da mutane suka dauko ta musamman ƴan Najeriya da kuma wasu ƴan Niger haka kurin in talauci yau mutun yawa sai i tattara matarsa ba yarinya mai karancin shekaru wallahi sai i tattara ta je samu wani agent ai mata aiki kawai ce ta tafi Saudiya ce sai musu aikin kuɗi tana aiko musu duk wata kaza yanzu saboda lalacewa maza ne suke mai da matan su na aure kaman motocin haya kaman baburan a caba wallahi ku ji tsoron Allah wallahi Allah bai zai kyale ku ba wannan tozarta aure ne tozarta sunna ne kuma wulakanta iyayen ne matan ku su tashi da ƴaƴansu su ji cewa ubansu ya kasa rike su ya tura su je su neman kuɗi wace maka mata kai ta za ta dauki nauyin gidanka waye ce maka matarka ita zata auren maka da irka waye ce maka ka sariyar da haƙƙin auratayyar matarka ka tura ta Saudiya tana neman kuɗi waje maka to sai mutun ya zauna wata mata ce dan kuɗin da yake turo mata sai ya maza maza ya ƙara aure
da take turo masa
da take tura masa sai ya ƙara aure ita kuma ya bata ma'aikaciya ta zama kamar jaka ta je ta aiki a gidan Laraba ta tura kuɗin a wata ya je ya auro amaryarsa Allah shi sauki ku gyara akwai wasu dabi'un ma da ake ba wannan ba wani karatun zamu yi bayani insha Allah Allah sa su gyara Allah sa su gane dan haka ki hada kayanki ki koma auren ki shine daidai wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa ya saki matar shi tana cikin jinin al'ada kuma saki bi a lokaci daya shine ke tambaya wai akwai komai a saki bi lokaci daya
akwai komai a saki bi lokaci daya bisa zance mafi inganci na maganganun malamai duk wanda ya saki matarsa sama da lafazi guda daya a lokaci daya saki biyu saki uku saki hudu saki biyar saki 20 dari sunansa saki daya amma fa sakin da yayi a cikin haila kuma tayi jumhurin malamai sun tafi akan duk wanda ya saki matarsa tana al'ada to ta sauku Abdullahi dan Umar ya saki matarsa tana al'ada Ibn Rushd ya kawo a cikin Bidayatul Mujtahid aka tambaye shi ya Ibn Umar ka saki matarka tana cikin al'ada wannan sakin yayi ko bai ba yace husiba alayya yace an irga mu wannan sakin yana cikin sakin da yayi wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai idan mace ta haihu ana gobe azumi ciyarwa za ta yi ko ramuwa za ta yi
ramuwa za ta yi in ta gama ta gama jegonta shikenan bayan sallah sai ta rama shine abin da yafi dacewa wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta ji an ce sanya turare ga mace haramun ne musamman matan aure idan za su fita to shine take tambaya wai iya matan aure ne wannan haramcin yake ko kuma dai har da ƴan mata saboda ta ga kai ana sawa ne
duk macen da ta kai munzalin balaga ta kai munzalin al'ada ta kai munzalin girma haramun ne ta sa turare irin na maza haram ne ta sa turare irin na maza mai kanshi irin na maza ta fita ana jin kanshin ta saboda hadisin da manzo Allah yake cewa ayyu mamra'atin istatarat thumma kharajat min baiti zawjiha liyajidu rihaha fa hiya zaniya duk matar da ta fesa turare ta fita daga gidan mijinta dan a ji kanshin ta to ta yi zina anan gurin bai ce matar aure ba a duk wata mace da ta kai sunan ta mace har budurwa har matar aure har bazaura duka amma ya halatta ta sa turare irin nata na mata wane ne turaren mata za ta fesa shi ita kadai take jin kanshin amma na kusa da ita bayan shi yanzu kamar ni yadda nake zaune da kai idan na sa turaren mata ba za ka ji kanshi na ba kai ma an kasa turaren mata ba zan ji kanshin ka ba to irin wannan turare ya halatta mace ta sa na kusa da kai ma ba lalle ya ji kanshin ba balle ta wanda za a wuce wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa sun samu sabani da mijinta sai ya furta mata saki uku a lokaci ɗaya 21 ga watan Ramadan sai tace sai daga baya kuma ƴan gidansa suka fahimtar da shi cewa bai zai iya mai da ita tunda shari'a ta bada dama saki uku a lokaci guda so shine take tambaya za ta iya komawa
za ta iya komawa shine amsar da muka bayar
eh kwatankwacin ta
eh za ta iya komawa tunda a lokaci guda ne mai mata saki uku wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa shawara yake nima yana fama da tsananin sha'awa har ta kai yana istimna'i yace wani lokaci sai ya yunkuri zai je ya aikata zina so sai ya ce dai in ya tuna sharrinta wai sai ya ce gware ya istimna'i yana cikin fargaba da tunani kuma yace gashi bai da halin da zai yi aure kuma yana son ya daina aikata wannan sabon Allah yake so mallam ya bashi shawara da kuma addu'a
sai ka mu azumi inda baka da halin aure annabi ya ba da solution ai manzo Allah ya gaya mana a cikin hadisi man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa illam yastati fa alayhi bisawm wanda bai da halin aure ya je kama azumi tunda baka da ikon aure ba za halatta ma ka je ka ci gaba da aikata haram dan ka kubuta daga sha'awarka ba ba wanda zai baka fatawa ka aikata haram dan ka kubuta daga sha'awarka ba sai ka kama azumi sai ka kama azumi Allah ya sari
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana karatun harkar lafiya ne amma duk samarin da suke zuwa wajen ta gaskiya ba masu san ta tsakani da Allah ta ce wai saboda tana da kyan sura tace abin takeicin ma wani babban mutum ne ya kai sa amma haifanta amma sai ya nemi ya bata mata rayuwa tace kuma ita ma'abociyar sa hijab ce dan Allah a taimaka mata da addu'a da kuma shawara yadda za ta tafiyar da rayuwarta
to muna mata addu'a Allah ya bata yadda za ta yi kuma Allah ya bata mazan kwarai ki ci gaba da kare kanki ki ci gaba da kare mutuncinki da kimarki kuma karki bari wani ko sa'anki amma ballantana sa'an ubanki ya lalata miki yarinta kuma ba laifi tun daga ta aika tambaya sai ta nemi number waya ka sai ta turo insha Allah cikin mutanen da suke aikowa suna son aure sai a hada ta da wani mijin na kirki insha Allah sai a nema miki mijin da zaki aure sai a hada ku da shi in kin yi bincike iyayenki sun bincike ku daidaita sai a je ai auren Allah yayi miki ki dada kamewa ki dada tsare mutuncinki ki ci gaba da karatunki kuma ki dage da addu'a Allah kada ya tozarta ki kuma kada Allah ya bawa da dama ga wani ya ci mutuncinki kafin ki aure wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana zaune a Canada mijinta kuma yana Niger da abokiyar zama ta to tana samun hutu duk bayan wata biyar ko shida suna ba ta hutun kamar sati biyar to idan ta zo sai a dinga rabon kwana ita tai kwana ya mata kwana biyu ita ma wannan din ɗayar abokiyar zamanta ta mata kwana biyu to shine take tunani tace wannan zuwan so take idan ta zo duk wannan sati biyar din kawai a bata shi ita kadai tunda ita sai bayan wata shida ko biyar take zuwa
gaskiya
take tambaya idan suka yi haka ba su shiga hakkin wancan ba
ba a shiga ba ita da take da miji wata shida tana rike da miji wata biyar wata shida kuma ke ya dan sati biyar da zake ko wata daya a zo ana rabon kwana da ke a wannan zalunci ne ai ki ga mijin ko ki nemi lambar waya ki kira shi ki hada da shi amma bayani kar a raba kwanan nan an zalunce ki kuma an shiga hakinki sai dai in ke kika yadda amma wacce tana da miji wata shida tana zaune da shi wata shida kuma ki zo hutu dan sati daya wata wannan wata daya kuma ta sake zuwa a raba kwana a wannan ba daidai bane mun taba yin wannan bayani wanda kuma mazan ne ya kamata su zama wayayyu shine amfanin mutum ya zama yana da addini kuma yana tambayar malamai a gaya mata ta hakura ita ma ta yi hutu kamar yadda kike hutun wata shida ita ma sai ta huta ta bar miki miji Allah ya rufa asiri ko kuma ki yanka mai tiket wata rana ya tafi Canada ki yanka masa tiki-tiki ki masa visa ya tafi ya je kwashe wata daya haka ko sati biyar din a can wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa man shafawa ne ake amfani da shi to akwai wai man karas da ake sawa da kuma lightning agent kamar yadda ta faɗa wajen haɗa man so in aka sa sai kaga fata tana yin haske to shine take tambaya akwai laifi to na samu na tambayi wata likita take cewa shi wannan lightning agent din bleaching ne take cewa kuma din man bleaching yana cutarwa kuma yana da illa to amma dai shi man karas din bai da illa to shine muke so
to almuhim dai abin a zahiri yake duk wani mai ko sabulu da mutum zai amfani da shi da zai canja masa halitta wannan haram ne duk mai ko sabulu da mutum zai sa ya canja mai halitta canja halittar shine haram da haka ko man karas ko man yalo in akwai ko man nana ko ma meye ma in dai yana canja halitta haram ne sannan kuma gashi likitan tayi bayani cewa wannan lightning agent ko
eh lightning agent
to bleaching ne me bleaching mayukan da ake shafawa suna canja mutum fata to haram ne to amma cewa da cewa man karas bai da illa to abinda take nufi man karas baya bleaching
eh baya bleaching
to in baya bleaching zaki amfani da man karas dinki tunda baya canja kala baya canja halitta yana ƙara kyan jiki ne ya halatta bai da bambanci da vaseline da kuma sauran mayuka wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wace addu'a mallan zai bata dan ta cire son wani aranta ko bacci bata iya yi ta iya kokarinta abin yafi yaki fita aranta
ta kama azumi litinin alhamis tana roƙon Allah idan ta sha ruwa ya Allah ka cire mun son wani a cikin zuciyata matakar ba alheri bane gare in alheri ne Allah ka aura mun shi wani lokacin jarabar ku ce ma dai take damun ku kawai da fitina mace ta ne ta makalawa kanta fitina tana ta son wani wanda yafi karfin ta ba layin ku daya ba ba ajin ku daya ba kuna da matsala ku mata kuna da matsala wasu daga cikin ku suna da matsala sai mace ta makalewa wani wanda ba ajin ku daya ba ba kimar ku daya ba yana sama da ke nesa ba kusa ba bambancin sama da ƙasa ki ce wai sai shi kuma ke baki da kwalitin da zaki zama matarsa baki kai matsayin da zai aure ki ba kuma ki ce wai sai shi dole ku ta wahala ai kuma san zuciya ne kuma yawan su wasu wallahi mana ban ce duka ba gaba daya amma wasu zaka ga in ka ga mace ta makale mutum to akwai abu na duniya a tattare shi yawancin su ana samun kadan wanda zaka ga tana son mutum din saboda Allah amma wata zaka ga tana son wani saboda ya shahara ba dan Allah wanne abun duniya ne koda ku malami ne ba wai tsabar wurin Allah karatun ne ya dame ta ba ai akwai malamai wanda ba shi ba me yasa ba ta so su ba to suna amfani ne da shahara tunda ya shahara ai a ce ita matan wani ne kuma duk suna gane ku ku yi abu dan Allah ku huta kowa ta aure daidai ita kawai da shegen san duniya da kwadayin duniya Allah shiryar da mu dan haka ki je ki kama sallah ki kama azumi ki kama bada sadaka ki cire shi a ranki ki ce Allah ya baki daidai yake wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa mutum satin ya ji mallan ya kawo hadisi akan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishingida kafin sallar asuba to sai yake cewa yanzu yawancin masallati da an kira as-salatu ba daidai ake ta da sallah ba shine yake neman karin bayani
shi ma kishingidan da yake ai a cikin gidansa ne yake wanda ya raka atani fajiri yayi wannan wanda yake qiyamul layli ya raka atani fajiri ya huta kafin ya ji sallah zai iya kishingida amma a masallaci ka zo a makarewa cikin kishingida zaka yi sai dai wanda ya sallah a masallaci ya zo ya dan nafila kafin a tada sallah ya dan kishingida ba laifi ba kuma dadewa ake ba da ka yin a gidanka ne sai kai in ka zo masallaci lokaci yayi wannan gamba wani maganar kishingida sai sallar farillahi wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa menene hukuncin wanda zai dinga kunna karatu audio haka a waya haka ko a wani abu yana yi wa kanshi ƙari
ya saba ka'idar karatun alqur'ani Allah ya ce wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana karban Qur'ani ne a wajen Jibril bi talaqqi malaman ulumul Qur'an suna fadan ka'ida ta karatun alqur'ani innahu yutalaqqal qur'an al-insanu yata'allamu alqur'an bi talaqqi yana koyan karatun Qur'ani ne ta hanyar me wani ya lakkana masa ka fada a fada kaset kuma ba malami bane radio ba malami bane sai dai mutum zai iya jin kaset dan ya gyara karatunsa amma ba wai ya zama kaset shine zai rinka bashi karatu ba saboda ai yanzu akwai abubuwan da za a zo in ana ƙara maka karatu sai ma kaga bakin malami ka irin ishmami yawa malaka la ta'manna ala yusuf dole sai an ga bakin malami to ba a karban qur'ani a kaset kuskure ne ya ku dalibai waɗanda kuke raina karatun malumanku wasu bare je gurin malami ba sai je ya sa kaset wai shi ya haddace Qur'ani da kaset yazo a sashi sallah ya ta hauka ya ta shirme yana ganin shi malami ne ai yana da kokolwa ya haddace ko yana da murya ya saci muryar wani ko ya haddace muryar wani kana fara karatu in dai dan kaset ne kai zaka gane kawai ka je makaranta ka zauna gaban malami yana biyawa kana biyawa haka ake da kuma yan tada baki ai na iya tada baki kawai barin karawa kaina shi in dai annabi Muhammadu gaba daya sallallahu alaihi wasallam ya ji Jibrilu yana fada kai waye kai zaka zauna ba za a kara ma Qur'ani ba da kuma malaman da suke dabi'ar kin kara mu yara karatu a yau lalatattun malaman islamiya kasalallu kasala malami kawai wai ba zai biya wa yara ba sai ce ku je ku kunna a kaset kaga ba daidai bane wallahi malam in ka ji yadda malaman islamiya wani lokacin suke abun ba dadi wallahi Allah shiryar da su Allah ya sa su gane na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ne ya ce wai ta tafi gida wata da yake nan yanzu an kira shi wai shi bai yadda ta dawo ba kuma ta ce ba abin da ta masa an ba shi hakuri ya ce a'a to shine ta ce yanzu kawai wai a bar shi Allah ya kawo mata mafi alkhairi kuma da alama kaga ba sakin ta yi ba kuma ita ma tana ganin kamar
ita yanzu abin da ta faɗa ne ba abin da ta masa zai wahala haka kawai mutum ya ce matarsa koma gida ba ta mai komai ba dole akwai sai dai bai faɗa ba sai rikici bai faɗi me kika masa ba amma dole akwai wani abu na biyu ai ba wani damuwa da yace ta tafi gida sai a ce masa a wani matsayin a matsayin matarka ta aure to ina ci ina sha ina kulawa da yara ina wurin zama ubanta shi zai daukan maka nauyinta shi zai ciyar maka da ita in dan horo ne kwana ɗaya biyu uku ko iya adadin wani lokaci na horo wannan ana iya tura ta gida kuma a sanar da iyayenta kar ku ga wance ta dawo ni nace ta zo gida saboda tana da wani laifi kaza amma akwai reni ma miji kun ya sallama mace ce ta tafi gida bai yi wa iyayenta bayani ba ita ma bai mata bayani ba wannan kuma iyayenki su suka siya miki wannan kaskanci sai su kira shi su tambaye shi me aka maka kai bayanin laifin da aka yi maka a jawo mata kunne a ce ta koma gidanta amma in ba haka ba to ya kamata ya rinka kawo cefa ne fa tunda babanki ba shi zai ciyar miki ba ai ana auren da ke ciyar da ke ya koma kan mijinki ai to ana arka aikata jahilci a gida ba a ce a komai sai dai in mace da kanta ta ce ta fita to wannan kuma kaga hakkin da yake kan kanata ita ta sariyar da hakkin ta mai da shi kan iyayenta dan haka idan an ce ana iya cewa mace ta tafi gida dan aladaftar da ita zuwa wani lokaci amma a dauki lokaci mai tsawo irin wannan dole a kira shi yayi bayani ko dai ya baki takarda ya sallame ki gaba daya ko kuma ya fadi laifin da ke yace ki gyara zuwa lokaci kaza in iyayenki sun aminta shikenan wallahu ta'ala alam amma magana cewa Allah ba kowa rabon sa ai dole sai ya sarraha dole sai yayi bayani ya sake ki kina zuwa kina aure zai ce matar sa ce ke wallahi kar ki je ki aure a haka iyayenki su je su ce bada takarda yayanki ya je ce a bada takarda ka bada shaidan kara bu da wanci saboda akwai marasa kirki za su barki a zaune shekara da shekaru kina daura aure zai zo ya tsaya ce ya za a daura mai aure da matar sa wallahi ana zalunci a kasar nan Allah ya sauke
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wani ne ya karye sai mai gyara ya zo ya gyara masa kafa bayan kwana biyu sai mai gyaran ya dawo zai duba shi sai mai jinyar ya ce kada a taba kafan nan fa
ya ce waye mai jinya
mai karaya kenan wanda ya karye din
ya ce kada a taba masa
kafa ya ce kada a taba masa kafa ya ce wai an taba mutuwa zai to sai aka dau abin kamar sunbatu yake suka ce ai ku ana taba kafar sai rai ya halinsa to shine suke tambaya bai mai gyaran zai yi kafara tunda shine sulah ko ba zai yi ba
da zai yi wata kafara ba ai ba ya zo da niyyar kashe shi bane ba kuma shi dama asali sanannen abu a shari'a idan mutum ciwo ya same shi ai za a zo a gyara mai kafa kuma za su iya dauka cewa ai sambatun ne zafin ciwo ne ya faɗi haka da haka ba wata kafara zai yi Allah ya masa cikawa Allah ya ji kansa da rahama na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah a bata shawara mijinta ne da an yi abu sai ya ce ta tafi gida
to
rannan ma wai kudin cefa ne tace ya bata sai yace wallahi shi fa ya gaji da ciyar da ita kawai ta tafi gida shine take neman shawara
maza suna sha'ani a kasar nan Allah sauki yana aurenta kuma yace ya gaji da ciyar da ita
eh bai su tafi
ta tafi gida to wa zai ce to shi ubanta ne zai ciyar mata da ita
shine
to shine na gaya maka ana zalunci ana cuta wannan ma ba daidai bane kuskure ne kuskure ne kuskure ne sai ai hakuri a cigaba da zama ya cigaba da ciyar da ke in ko ba haka ba to ya baki takarda ki ba wani namiji da zai ce wai ta ciki ta na gaji da ciyar da ke to wa zai ciyar masa da ke sai ya sallame ki wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa kimanin nawa ne mutum idan yana da shi zakatu wajaba a kansa
miliyan a sha hudu da dubu dari biyu da saba'in da daya da dari shida da tamanin duk wanda ya mallaki wannan kudi kawai ka ce miliyan sha hudu da dubu dari biyu da saba'in da biyu kawai miliyan sha hudu da dubu dari biyu da dubu saba'in da biyu tunda da dubu saba'in ne da daya da dari shida da tamanin to amma dan a cikin lissafi kawai duk wanda ya mallaki naira miliyan goma sha hudu da yan doriya dari biyu da wani abu haka to ya kai nisabin zakka zai kasa shi kashi arba'in ya bayar da kashi daya wallahu alam kuma sai in ya shekara yana juyawa kudin sai in sai shekara sannan ya zama milkan kamilan ya zama mallakansa ne shi kadai in su biyu ne sai dai ana juya kasuwancin a tare a lokaci guda to sai a cire musu zakka lokaci guda ya shekara mallakarsa ce kuma ya bulugun nisab ya kai nisabi wallahi alam
Allah ya saka da alkai wannan take ta ya halatta da macen da furfura ta fito mata alhalin tana da kananan shekaru kai amfani da mai haka ko wani shampo wanda yake sa gashi ya koma baki
ya halatta ai saboda ya saba al'ada ya saba shekarunta da ka za ta iya gyara shi wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa shin a rayuwar aure wai kullun namiji sai ya kusanci matar sa ne take tambaya saboda ta ji an ce yawan jima'i yana sa mace ta saurin tsufa idan ta gaya wa mijin shi kuma sai ya ce a'a ai yana ƙara lafiya ne to ita abin yana damunta shine take ne
shi asali saduwar aure shari'a bata kayyade yaushe za a sadu ba wanda ma'aurata ya su kamata su gane ba wani lokaci ba wani adadi da shari'a ta kayyade kawai saduwar aure tana ginuwa ne akan sha'awar ma'auratan guda biyu idan namiji yana sha'awa ya sadu da matarsa idan ita ma tana sha'awa ai alaka in babu sha'awa a huta kenan za a iya wata ɗaya ma wata biyu sati uku kuma in babu bukata ba sai an yi ba to na ɗaya kenan na biyu yayin da Allah ya jarabe ki da miji mai karfin sha'awa kullun yana yi ai babu damuwa da ki rubuto mana wannan takarda ai sai ki bashi dama ya ƙara aure ko ki ba shawara ya ƙara aure wane kana da ƙarfin bukata wallahi ni ba zan iya ba don Allah ka ƙara aure idan kuma ba za ka ƙara aure ba to ka dan daga mun kafa na'am abin da ya faɗa haka ne kuma ba haka bane haka ne a wani bangaren ba haka bane a wani bangaren zan yi bayani yawan saduwa yana iya cutar da ita mace idan yayi yawa musamman idan babu abinci mai kyau babu kulawa a rayuwa to zai galabaitar da ita amma kuma yana ƙara mata nishadi da jin daɗi ita ma kuma yana yaye mata damuwa ko tana cikin bakin ciki zaka ga ta canja wannan saduwar aure tana tabbatar da wannan to amma ka gane duk abin da aka ce yayi yawa komin kyan abu komin daɗin abu in dai yayi yawa to cutarwa yake mutane su gane wannan in abu yayi yawa to yana cutarwa da haka duk namijin da yayi yawa ta yi wa matarsa to zai cutar da ita to kuma in yazo babin cutarwa to ya halatta ta janye jikinta dan kar ta cutu abu na uku shine yana da haƙƙi in yana da bukata a biya masa bukatarsa amma da sharadin in ita ba za ta cutu ba dan yanzu akwai maza da suke zuwa suna shan magunguna na itatuwa wannan zalunci ne mutum ya je ya sha magani na itace da zai fidda shi daga hayyacinsa yazo yana azabtar da yar mutane ka tsaya akan halittar ka yadda kake na mutun zai shan magani litakawi da zai kara masa karfi da lafiya amma kar ya fidda shi daga normal halittar sa ta dan adam yasa kuma yana cutar da ita matar ya fitar da ita daga normal bukatarta babin haramcin a fahince ni wato fita daga tabi'a mutum ya sha magani ya fidda shi daga dabi'a to kaga zai cutar da abokin zaman to sai ya zama haram na'am malamai sun yi bayani cewa yawaita yin jima'i ga dan namiji to yana masa illa musamman a ƙarshen rayuwarsa illa gaggabansa rage mai ƙarfi da kuma illa a idansa wannan malamai sun yi bayani in ban manta ba Ibn Qayyim Allah ya masa rahama da sauran malamai sun faɗa yawaita jima'i yana kashe idan mutum a ƙarshen rayuwarsa a ƙarshe sannan yana rakwabar da mutum ya zama ya rakwabe kaji na ce maka yawaitawa ma'ana kawai abinda ake so mutum akan kusantar iyali da jima'i idan yana bukata yayi in ba bukata kai yayi yawa to anan kuma nake so in ji hankalin mata da zasu azabtar da mazaje su ma mace kullun sai an biya mata bukata kullun idan miji yana bukata bismillah bai da bukata kyale shi to haka ita ma macen kar a tsananta mata a matsanta mata to abu na hudu na karshe shine bincike ya tabbatar na karanta wani bincike kwanan nan wanda yake da ciwon prostate daga cikin abin da likitoci suka ce yawan saduwa da mace yana rage karfin ciwon nan sosai ko risk din kamuwa da shi ma'ana hadarin kamuwa da shi kamuwa da wannan prostate din da kuma ya za a magance shi to ba mamaki shi wannan bawan Allah ya ji wannan maganar ne yake cewa matar ai yana ƙara lafiya so kaga dole akwai buƙatar ai bayani talla talla to yanzu me za a magance wannan ya ƙara aure Allah duk ya ba da solution akan wannan abu ya ƙara aure karka ƙarar da ka debo buƙatunka gaba ɗaya akan mace guda ɗaya abu na ƙarshe da zarfe da shi ya kamata mutane su gane shi saduwar aure fa ɗabi'a ce yanzu akwai matar da tana son namiji sosai sosai tana buƙatar namiji da yawa da yawa da yawa akwai matar da kuma gaskiya ba ta da buƙatar namiji wata za ta iya ma wata biyu uku namiji bai kusance ta bar ta dawo ba wata ta ce sai ta shekara ma ita ba ta dawo ba to kaga wannan dai aurenta larura ne saboda watakila mijin ya cuto to haka shi ma namiji din ɗabi'a ce wani wallahi bai dawo ba ko me zai ci ko ma me kawai shi wani fa kawai fa saboda kawai ya zama larura ne a shari'a dan kada ya cutar da abokin zama yake to sai ki tsaya ki karanta mijinki idan mijinki mai wannan ɗabi'a ce shi bai damu ba kuma bai da sha'awan nan haka bai da buƙatar kullun ya ta alaka da mace to kin ga ga yadda mijinki yake sai ki san ya zaki rayu da shi sai ki rage sha'awarki haka kai ma idan ka auri mace sai ka fahimci ba mai irin wannan buƙatar bane to sai ka san ya zaka sarrafa ta sai ka kokari ka nemo mata abokiyar zama tana hutawa irin waɗannan bayanai suna da amfani kwarai dan kyautata zamantakewa da alaka tsakanin ma'aurata guda biyu kuma zai rage fada da mutuwar aure wallahi walam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta idan ya ganta da kuɗi sai ya karba ya ce bashi tace kuma baya biyan ta tace shi kuma ko miliyan nawa ya samu baya bata ko naira biyar kuma tana da buƙatar kuɗin ta in ta tambaye shi sai ya ce wallahi sai ya ki bata to shine take tambaya wani lokaci idan ta dauki kamar 1000 ko 500 ko 200 a matsayin kuɗin ta da ya dauki bashi bai bata ba abin to dai yana damunta shine take neman shawara
na farko ta ne nuna masa in tana da kuɗin sai ta boye kuɗin ta tunda Allah bai dora miki ki ciyar da shi ki dauki nauyin sa ba kar ma ki nuna kina da kuɗin ko yazo yana magana ki ce a da sauki mai gida ina zan samu kuɗi ki soke kuɗin ki dai kenan abu na biyu a ka'idar shari'a mai biyan bashi yana biya ne da yayi niyyar ya biya ba wai kwata za a yi a dole ba ko a dauki kuɗin sa a sata a ce wai a matsayin yabiya ba a yin haka a shari'a zan maimaita a shari'a biyan bashi mutum ne shine tawaiyan shi mutum yake dauka da ra'ayinsa yace gashi kudin da na cika za na biya bashi shine a shari'a ba mutum ya ga kudin dan uwansa sai ya zare yace ina biyan binka bashi na zare sai dai wanda yake mumatil wanda yake ya rike kudin mutane ya kiye biya to wannan hukuma takan iya wannan ko kakan iya dauka a ciki in ta dauka sai ta ce wani kudi na da nake binka kaza na zari kaza sai ku je kuma ku yi ta buga wannan balifi wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wa idan mutum ya mutu mala'iku masu tambayar kabari wai suna zuwa duka suke farawa wa mamaci ta ko ina kafin su fara tambayoyi shine yake cewa idan sallar shi ta cika sai ta tare wani wurin sai ta tare kanshi azumin shi in ya cika sai ya tare gefe haka zakkar shi idan ta cika sai ta tattare gabobin kafin a fara ma tambaye shi wai shine yake tambaya shin haka ne ko ba haka ba
ba haka bane ba wannan da ya ji ya fada hannu wani dan dagaji ne kawai ba haka bane ba haka bane ba annabi yayi bayani yadda mala'iku suke tambaya a cikin kabari in sun zo tambaya suke kuma ya faɗi wa ake duka wanda ya kasa ba da amsar shi ake duka wannan shine da haka magana ka faɗa ba haka bane ba sai ba ta lokaci ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa bai ya ake azumin kafara idan azumin yayi yawa dole sai an jera ne
wace kafara
shi dai kafara yace ina ga ta
in ta rantsuwa ne ba sai ya jera ba zai abin nan sa in kuma na kisan kai ne dole sai ya jera wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su biyu ne a wajen mijin su ita ce amarya uwar gidan tana da yara biyar ita tana da ciki to sai mijin yake ce mata idan sun haihu za ta yi planning na wani lokaci saboda yana buƙatar kulawa da sauransu ita uwar gidan ta ce ba za ta yi ba saboda ya ce wai an haifi yara da yawa bai samu kulawa ba yanzu ita in ta haifi ɗaya sai a huta saboda ya dinga samun kulawa shine take neman shi
namiji bai da haƙi bai da iko a shari'a ya dakatar da haihuwar mace haka kawai ba da uzuri karɓabbe a shari'a ba to laifin waye ba a samu kulawan ba laifin shi bane me yasa ya karo auren sai hakura da mace guda daya abinda nake faɗa nake maimaita namiji ba shi da haƙi a shari'a ya toshe haihuwar mace amma zai iya tsara haihuwar ya hana ki haihuwa gaba daya gidan shi bai da wannan hakkin amma za a iya daidaita haihuwar idan ana haihuwar kunika daga wannan sai wannan daga wannan a daidaita musamman idan ƴaƴan suna cutuwa kuma idan ke ma kina iya cutuwa ga uwar gidan can ta bude kafarta tana ta haihuwa ta tara ƴaƴa ke kuma amarya kin zo ya dakatar da ke wannan ba daidai bane kuma zalunci ne wannan sai dai idan akwai ciwo ko akwai cuta wani abu idan baya son haihuwa sai hakura da auren wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa menene hukuncin istimna'i ga mace wadda sha'aba ta matsa mata kuma tana addu'a saboda ta san sabon Allah ne
mun ba da amsa akan wannan lokacin da sha'awa ta buƙaci mutum yake da sha'awa ya je aure idan bai in bai da halin aure ya je azumi duk hukuncin dai ne ta je ta yi aure ko tai azumi shikenan wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa menene hukuncin wannan saki miji ne ya saki matar shi kafin ta gama idda sai ya nemi ya mai da ita wai har suka yi mu'amala aure sai matar ta ce amma kada ya sanar da iyaye saboda a dan bada wata ɗaya haka su ga ko abinda yasa suka rabin zai kau to abin da bai kau ba shine take cewa babu maganar kuma menene matsayin matar yanzu
ai yana komawa yana saduwa da ita aure ya koma ita ma ta yadda cewa kar a fada an koma din saboda ganin halin ya garu ko bai garu ba da haka yanzu in za su rabu sai dai kara mata wani sakin kuma wannan rayuwa ce ta jahilci da rashin ilimi da system bai malamai idan za su yi abun wasu shifa'ul ayyi su'al wanda bai sani bai tambaya da haka kuna haɗu wannan aure ya koma ko ya gyara halinsa ko bai gyara ba aure da ya riga koma dan haka da auren ki tsakaninki da shi sai dai ku je ku san yadda za ku yi wallahi alam
wala saka da alkhairi wannan take cewa wace addu'a za ta dinga yi wace za ta sa ta dinga tashi sallah to da wannan lokacin da ta farka sai ta dan bari zuwa anjima kuma kai sai ta ga an fara sallah asuba ma asuba ta yi
na farko ta rinka kwanciya da wuri na biyu ta rinka kwanciya da alwala na uku ta rinka yin azkar da annabi ya karantar bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u in absalta nafsi farhamha wa in arsalta fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka salihin kula da wannan abubuwan da kula da azkar da annabi yayi abu na hudu shine sawa a ran zan tashi din abu na biyar in ta tashin kar ta koma kawai ta je ta alwala ta kama ibadarta shine zai taimake ta ci gaba da sallar dare Allah ya sa mu cikin masu yi
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa aure ne aka daura shi ajalan ba a biya kudin sadaki ba to har aka samu saki to bai biya ba da aka samu sakin nan to kuma sai aka nemo iyaye aka ce ya biya ta wannan bashin sadakin sai amma bai samu ya biya ba shine take tambaya wai za ta iya kale shi ta auri wani kai tsaye kenan
to ya mai da ita
a bai mai da ita ba an ce sai ya biya kudin
shikenan za ta iya mana su sai ma tunda da wasa yake mai wasa da shari'a ne ka karbi mace har ku haihu da ita har ka sake ta baka biya ba kuma ka ce za ka dawo da ita kuma baka biya ba
kike kafin ta gama idda ya mai da ita
a to ta maidu
wata ma ta kalli
eh ta maidu ta maidu ai a matsayin bashi ne a matsayin bashi ne shi dai a ce yana nan a matsayin bashi ta maidu sai dai in ba ta so kuma ta koma wajen alƙali shi kuma zai iya magance wannan irin waɗannan maza masu tsiya wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa mahaifinsu ne ya rasu ana azumi na 8 kuma yayi azumi guda 7 shine suke tambaya za a rama mishi ne
to ai na 8 din kaga ai bai kai yinin ba inda ya kai yinin ne azumi yana kansa da haka ba za a rama ba tunda ai bai yinin ba a ranar ba sai an rama ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ne yake kaurace mata in ta fada wa mahaifiyarta sai ta hauta da fada da zagi so abin yana damunta da yana dan kusantar ta yanzu ma ya daina kwata-kwata gaba daya kuma in an tai magana sai a ce ai zumunci zai lalace saboda ta ce dan kawunta ne shine take neman mallam ya bata shawara
shawara shine a gane me yasa yake kaurace mata me dalilin da yasa miji yake kaurace mata na sha fada a cikin fatawi da karatutuka laifi ne namiji yana kaurace matarsa kaurace wadda ta wuce ka'ida da shari'a dan manzon Allah ma ya kaurace matarsa wata daya amma akwai sababi akwai dalili to sai aka samu namiji yana kaurace matarsa yana gujewa matarsa kafin a bada fatawa na sirabu ya kamata a bincika me ye dalilin da yasa yake kaurace mata wataƙila illar daga gare ta ne wataƙila tana da mugun hali wataƙila ita take guje masa ma wataƙila girman kai take masa wataƙila kazama ce wataƙila tana da wani ciwo wataƙila yana cutuwa in ya sadu da ita wataƙila 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 to kuma abu ne na sirri ba lalle yazo ya faɗa a duniya aji ba daka a bincika a gane me yasa yake kaurace mata kuma su kaga matan ba sa faɗan me yasa yake kaurace
mata tunda ta haihu
ba mamaki injiniya ba mamaki da ta haihu na gaya maka normal ya kaurace mata ya guje mata laifi ne saboda ai tana da haƙƙi a kansa na saduwa na shari'a ko to amma ba mamaki bayan ta haihu ta dauki wata dabi'a ko kuma akwai wani abu ko ba ta gyara ba
kasan gyara
ka gani yawa wata kila ta haihu kasan da yawa wasu matan ba wayewa ta haihu ta samu wata kila an ƙara ta ta karu abin da sauransu wata kila wasu abubuwa sun faffaru bata kula ba ina ba da shawaran ta dada samun manyan mata ta nemi shawarar su ta ce gashi abin da yake faruwa wataƙila bata yi gyara bane wataƙila kuma ta zo da wata dabi'ar wataƙila kuma tana da wani ciwon yanzu kaga na taba mun taba amsa wata fatawa ko ka manta ne ko me da sauransu miji ne ya kaurace wa mata yace zai ƙara aure ni nayi ta fada ma nake cewa ya bai da imani ne wannan ya kaurace mata ya guje mata zai kara aure a farko to ban tambaye ta sababi ba tace ba komai haka kawai kaurace mata sai na dauka kawai azalimi ne sai nace amma kafin nayi fata wannan ta kira mun shi ta kira mun shi yazo yace ya kware ya kaurace mata ba wani ƙarya a ciki nace ko akwai dalili yace kware ko dalili masu yawa ma me dalilin ka yace larura ce da ita ciwo ne da ita yace kaga ba za ta faɗa ba yace yanzu haka yana jikinta ciwo ne da ita infection ne da ita ruwa take zubarwa mai doyi a jikinta to ya bace magani ba yace a duniya ita kuma ta tsane ta sha kwaya yace ya bada kudin maganin ta cinye kudin ya bada kudin maganin ta cinye kudin ta ki ta je likita ta sha magani yace ba dole guje mata ba to yanzu kaga wannan in ba kai bincike ba sai ka dauka mijin ya zalunce ta alhali ita ta zalunce shi yace kuma ya zama dole ya kara aure saboda me shi ba zai kore ta ba har zuwa ta warke saboda ƴaƴansa amma yace wallahi mallam aure fa zan kara shi nace bismillah ka je ka kara aurenka to matan suna da ƴan matsalolin su fa sai ka kula suna da matsalolin su kuma ba sa suna boye aibu wani lokacin sai su boye laifin su sai su tambaya kawai wallahi alam
to Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mutum ne ya kyautata mata har ya biya mata umra ko dai wani namijin ne dai ko namijin yanda ya rubuto tambayar tace yana tausaya mata cikin al'amuran ta so shine take ce masa bai rahimi ya halatta
tana nufin ko yana nufin mai tausaya mini ba laifi mai tausaya mini yawa ba ana nufin an danganta shi da Allah bane ba ai shine mai jin kayinta mai rahama ba a'a kawai ma'anan ne ba laifi bane wallahi wala
Allah ya saka da alkai wannan yake cewa menene hukuncin wanda ya dauki wani abin ma'aikatar gwamnati yayin da yake aiki sai bayan shekaru da dama sai tana ya taba daukar wani abu so kuma yanzu yayi nisa da wannan ma'aikatar ba zai iya koma bayan mai da wannan hakkin ya zai
to malamai dai suna ishahadi sai suka ce mutum sai ya kwatanta kudin wannan abun sai ya kai shi ko wata ma'aikatar ko ya sa a kai ko kuma ya sadaka da abun ya barranta a wajen ubangiji cewa wannan hakkin ba nawa bane na mutane ne Allah na mai da shi wallahi alam Allah raba mu da cin hakkin wasu
wannan mai tambaya ta ƙarshe yake cewa ya kasance shi kadai ne musulmi a gidansu sauran ƴan uwansa da iyayensa da ƴan gargajiya ne ina ga koma guzawa ne dai ko wani addini to sai wani ya mutu idan mutum ya mutu a cikin al'adar tasu za a yi kusan shekara ɗaya ana masa hidima so kuma ana hada kuɗi to shine yake tambaya shi da yake musulmi ya halatta ya bada kuɗi shi ma
bai halatta ba duk wani bikin da za a yi na saba shari'a saboda mutuwa bai halatta musulmi ya yi participating ya yi huduri ya halarci wannan abun ba ko ya bada gudunmawarsa ba bai halatta ba in sun yi magana ka ce a'a ku yi haƙuri ni musulmi ne addini na ya hana ni su gane ba ƙin zumunci ne ya sa kake ba a musulunci ne ya hana ka wallahu ta'ala a'alam
to masu sauraro duka a nan muka zo ƙarshen wannan shiri sai kuma idan Allah ya kai mu sati mai zuwa kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku akan shafin Dr. Abdullahi Usman Gadan Kaya da ke Facebook da kuma TikTok ko shafin Injiniya Abla Adam Musa wanda yake Facebook shi ma ko TikTok sannan masu turo tambaya ta group din Malama Hafsat su ma za su iya ci gaba da turowa sannan akwai number WhatsApp ta +234809845965 WhatsApp kawai sannan kuma za ku iya kallon wannan shiri da zarar an gama shi akan shafin YouTube Dr. Abdullahi Usman Gadan Kaya muna godiya ga wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye akwai Salis Nasir Muhammad Taraba akwai Adamu Adamu Giyade sannan muna godiya da Gamala Abdullahi wanda yake shi yake shirye wannan tambayoyi yake editing din su ya gyara su mala akwai wanda suka turo da addu'o'i da masu neman aure da marasa da masu marasa lafiya da masu jarrabawa da sauransu sai arfe mana da addu'a
to muna fatan duk wanda ya turo da addu'ar sa Allah ubangiji ya biya masa kuma ya biya mana bukatun mu gaba daya duk wanda suke da laruri a cikin mu Allah ya yi musu wadanda suke cikin bukatu ubangiji ya biya musu bukatun su duk wanda ya rubuto man takarda na bukatar addu'a ya Allah mun sashi a ciki Allah ka biya mai bukatar sa rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir rabbana la tajalna fitnatan lil-qawmi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika min al-qawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum